Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Sarfil Hashim Gumel da ya da gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Modi kan girman matakan da suke dauka da rage wa al'ummar jihar Jigawa radadin talauci da suke fama da shi. Ga dai ci gaban tattaunawar.
To da muke har yanzu muna kan batun noma, akwai shiri da kuka yi ko kuma ya dade a amincewa na batun noman rake, wato da aka bayar wani mai shahadan da kamfani dan kasar Ghana Mr. Lee. Ya ake ciki da batun wannan shiri na noman rake?
To alhamdulillah, ka san wato shi harkar kamfani ta kan dauki lokaci. To muna nan dai har yanzu ana nan ana ta tattaunawa. Yanzu dai sun yi nisa dan gaskiyar magana sun fara sa noman rake nan suna yi. To amma babbar matsalar da muke da ita yanzu ita ce matsalar ruwa. Ruwa ne ba su samu an kai wurin ba. Saboda haka muna ta magana da ma'aikatar ruwa ta tarayya domin su bada izini, wato abin da ake kira license daga wannan kamfani. Idan aka Allah ya taimake mu suka bada wannan, su muna yi ta magana da su, kuma muna fatan cewa cikin karamin lokaci za a samu wannan license. Idan aka samu wannan license, wannan aikin kamfanin nan da nan zai ci gaba, zai haɓaka. Wannan shine kawai ya dakushe aikin, baya tafiya kamar yadda ya kamata. To amma dai muna ta kokari mu ga cewa ma'aikatar ruwa ta tarayya ta bada wannan license. Idan aka bada wannan license, insha Allah wannan kamfani zai ci gaba, kuma za ka ga cewa an ci gaba da noman raken nan, kuma za su har ma sun fara kawo kayan da za su gina, za su sa shi kamfanin da za a rika tace raken. So wannan matsalar ta ruwa ita ce kawai ta rige mana, amma dai insha Allah muna ta kokari muna magana da gwamnatin tarayya, insha Allah za a samu maslaha.
To akwai kwarfa-kwarfa da yawa ya asalinsu da suka fito daga mutane, musamman yankunan gagarawa da aka karbi gonakinsu aka za a yi wannan shiri da shi. Suna zargin cewa ba a bi hanyar da ya kamata ba wajen biyan su, wato wajen biyan su diyar gonakinsu. Duk da yake ba su amince da shi ba, amma kamar an takura musu an yi kokarin kwacewa. Ya kuka ji da wannan ƙorafi nasu?
To gaskiya ne an samu ƴan matsaloli a nan da can akan wannan al'amarin, kuma kafin an ce ba a yin bari a kwashe daidai, duk abin da aka zo da shi na gwamnati dole za a samu ƴan matsaloli. To a gaskiya mu a yanzu da muka zo mun tsaya mun ga dukan mun bi diddigin abin da ake yi, kuma tun gwamnatin da ta gushe kafin mu an yi kokarin a ga cewa an daidaita wannan al'amarin. Kuma a yanzu dai ina ganin ba za a ce gaba ɗaya an daidaita shi ba, amma dai kusan kashi 85% na wannan matsalar an samu maslaha a kanta. Kuma alhamdulillah su mutanen gagarawa ba wai suna faɗa da wannan kamfanin bane, su suna maganar ayi abin da yake daidai. Kuma mu a matsayin mu na gwamnati mun tsaya mun goyi bayan su cewa ayi abin da yake daidai. Ko a yanzu an zo da wasu matsaloli da ake yi na suna kukan cewa ba a noma rake a gurin, mutanen suna noma wani abu daban, kuma muka kira mutanen muka nuna musu cewa wannan ba shine yayyene da muka yi da ku ba, abinda muka yi da ku a noma rake. Suka nuna mana to matsalar da ake saboda ruwan nan ne, kuma ba ka so abin ya zama haka. Muka ce a abinda muka yi da ku shine a tsaya ayi abin da yake daidai. Kuma su ma sun yarda, kamfanin sun yarda, sun gane da abin da muke faɗa, kuma mutane gari sun ji daɗin cewa ga abin da muka yi. So a yanzu dai kusan matsalar ba ta da wani tasiri da yawa, saboda mutanen gagara ɗin sun gane cewa wannan abin idan ya tashi zai taimake su, kuma zai taimake 'ya'yansu. Kuma har yanzu sun fara cin abin nan, kuma kamfanin suna bakin kokarinsu su ga cewa sun yi abin da ake kira corporate social responsibility. A matsayinsu na kamfani sun taimakawa mutanen da suke zaune kusa da su. So ana yin wannan ya sa mutanen suna gina, ana gina musu makarantu, ana taimakon 'ya'yansu, ana ba su aiki kusan raken. Idan suka raken da aka yi makwanan nan da yake har yanzu ba a fara tashin shi ba, kusan suka sa mutanen suna ba su kyauta domin mutanen su sayar su samu wani abu. So kaga a takaice akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kamfanin da mutanen. Su kuma su mutanen sun gane cewa wannan kamfanin zai amfane su, kuma gwamnati tana shiga ta ga cewa ba a cuci kowa daga cikin su ba.
Shima Dr. Saifullahi Umar, wanda shine mai ba gwamnan jihar Jigawa shawara kan harkokin noma, ya yi mana ƙarin bayani kan irin matakan da suke dauka don farfado da cibiyar bincike kan harkokin noma ta Kazaure.
Mashi alhamdulillah, ita wannan cibiyar haka ne tabbas ta dan samu na kasu na wasu ɗan shekaru. Din da gwamnati take ta farko tukuna ta saman mata shugabancin da ya dace da ita. Bayan wannan kuma gwamnati ta sahale ajiye a ci gaba da aikin gyarar rake because tsawon shekaru abubuwa da yawa sun yi kasa sosai, duka gidaje da offices da dakunan bincike duk sun samu matsala sosai da sosai. Yanzu haka an ba da aikin gyara dakunan bincike da ofisoshin ma'aikata da gidajensu karkashin shi sabon shugabancin da aka yi mata. Sannan kuma a yanzu haka ana kulle yarjejeniyoyi da cibiyoyin bincike ciki da wajen Najeriya domin a ƙarfafa aikin da take yi na gano sabbin dabaru yadda za a inganta harkar noma a jihar Jigawa.
Fatan yanzu an samu cigaba kwarai da gaske wanda har yanzu manomanmu za ka ga suna amfani da tsaffin hanyoyin wajen noma. Ban sani ba kowane tanade-tanade gwamnati ta yi domin ganin cewa manoma suna amfani da sabbin fasahohin zamani yanzu da ake samu wajen noma.
Hanya ɗaya da ake inganta wato ilimin noma shine ta hanyar malaman gona. Akwai matsaloli guda biyu da ita kanta ma'aikatar wato extension agent mu take fama da su. Akwai karancin su malaman gona, sannan kuma akwai karancin tsare-tsaren da za su taimaka wa samar wa manoma ilimi. Yanzu haka gwamnati ta amince a ɗauki sabbin malaman gona guda 1,400 wadda an rubuta jarabawa, an yi musu interview har an kammala komai a matakin ƙarshe ake na ɗaukar ana gaf da ɗaukar waɗannan malaman. In an ɗauko su kuma za a ba su horo su zagaya kusan kowace mazaɓa ta jihar Jigawa. Muna sa ran aƙalla za ta samu malamin gona guda ɗaya, aƙalla za ta samu malamin goma guda ɗaya wadda zai ƙara kusantar da malaman gonan da muke da su. A yanzu in ka ɗauki wannan za ka ga to Jigawa tana kan gaba cikin adadin malaman gona da ake da su. So wannan kenan. Na biyu kuma akwai tsare-tsare da ita hukumar cigaban aikin gona da raya karkara ta jihar Jigawa take domin bijiro da tsare-tsare na wato na samar da ilimin noma, sabbin dabarun noma ga manoma. Akwai shirye-shirye kala-kala da ake da su, da akwai abin da ake ce masa pre-season training. Wato shi training ne da ake wa su kansu malaman gona da kuma manoma a duk lokacin da wani zangon noma ya zagayo. Ma'ana idan lokacin damina ne za a yi pre-season, wet season pre-season training, sannan idan lokacin rani za a yi dry season pre-season training. Wannan horon da ake badawa ana ƙara sabinta wato abinda aka sani na aikin gona a wadidi wannan gaban, domin idan sabbin dabaru sun fito daga cibiyoyin bincike za a gaya wa malaman gona su kuma za su sauke wannan saƙon a ciki.
Masu sauraro, a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Motsi da abokin aikin mu Sarfi Hashim Gumel sai kuma Juliet Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.